إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يومنا رد الله دي 29 ga watan Jumada al-Ula hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam shekara 1446 wanda ya muwafaka da 1 ga watan 12 shekara 2024 miladiya haihuwar Annabi Isa dan Maryam alaihi salam. Za mu ci gaba da karatu na mustalahu al-hadith mustalahu al-hadith a cikin wannan littafi mai albarka mai suna misbahur rawi fi ilmi al-hadith wallafar babban malami al-ustaz Abdullah Gwandu rahimahullah. To wannan darasi shine darasi na 10 a cikin karatuttuka da muke gabatarwa a wannan littafi, kuma mun tsaya kan baiti na 95 baiti na 95 wanda kuma akan shi zamu tashi insha Allah ta'ala, wanda malamin yana magana akan abin da ya shafi hukumut ta'liq fi sahihain, wato hukuncin hadisi mu'allaq a cikin sahihul Bukhari da kuma Muslim. Kamar yadda muka yi bayani cewa al hadisul mu'allaq shine hadisin da wato a farkon isnadin sa aka shafi rawi ko sama ga haka, wani zubin ma dukan isnadin ma akan shafi. To wannan shi ake kira da al-hadisul mu'allaq, shi ake kira da al-hadisul mu'allaq, wato farkon isnadin sa a shafi rawi daya ko sama ga haka. To da yake suna da yawa a cikin sahihul Bukhari kamar yadda malam ya ambata, haka kuma ya zo kadan a cikin sahihu Muslim. To kuma akwai wani tsari musamman shi al-Imam al-Bukhari yayi amfani da shi dangane da al-mu'allaqat, wanda babu shakka dalibi yana buƙatar bayani, yana buƙatar wannan bayani, shi yasa yayi wannan. To yace وجم تعليق لدى البخاري وما به الجزم فالاختصار أوهن السمع قال عثمان لدى وكالة والسمع منه فقدا أو دون شرطه كقالت عائشة أو حسن كقال بهز فتشا أو ضعف قطع في الزكاة قال طاووس قال سمعه ما نال أو لا بشرطه صحيح ورواه بغير لفظه مقوم بسواه مثاله في الطب متن يذكر عن النبي في الرقى ما ذكروا في مسند عنه الرقى بالفاتحة تقريره أفاد أن ذي صالحة أو دون شرطه عن ابن السائب يذكر في الصلاة قد قرن النبي أو حسن يذكر في البيوع عن أثمان جاء عن متبوعي. الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى يتشي وجمة عليق أي كسرع وتكاوى حديثي معلق يا يويتا لدى البخاري أقول الإمام البخاري التافنسا صحيح البخاري وانا مني مغانا أكام وانا مغانا دين cewa hadisan suna da yawa kwarai da gaske dalibabul bukhari ya kawo to yawan su shi yasa dalibi yake da bukatan ayi masa bayani saboda in ba ayi ma bayani ba to zaka iya fadawa cikin kuskure wajen fahimtar me mai littafin yake nufi to su almuallaqat sai raba su gida biyu shi al-Imam al-Bukhari ko a ce malamai suka raba su gida biyu akwai wadanda zaka samu ya kawo su bi sigatul jazmi wasu kuma ya kawo su bi sigatul tamridi siga ta jazmi shine siga wato سأل مبني للمعلوم كما قال كو ذكر كو روى كو ثبت وكما تنص تونا أنا كيران تدا صيغة لجزم كشي نبي كما أقول أن كما يكن كاوس بصيغة التمريض سي أمباني دا المبني للمجهول يقال كو يذكر كو يهكا وكما تنص to shine yace wa ma bihil jazm to kowanne akwai dalili wanda kaga ya kawo shi bi sigatul jazmi to akwai dalilan da yasa yake haka wadanda kuma yake kawowa bi siga ta tamridi su ma akwai dalili akan haka to sai fara da na farko yace wa ma bihil jazm wadanda yake kawowa da siga ta jazmi yanke falikhtisari to yakan yi haka saboda takaita hadisi in hadisi misali yana da tsawo to sai ya takaita shi sai ya ta'liqin sa sai ya ta'liqin sa to wannan dalili na farko kenan da shi al-Imam al-Bukhari yake kawo hadisi kuma yayi ta'liqin sa amma saboda wannan dalili kuma yakan yi haka sukan ce idza daqa makharajul hadis wato mafitar hadisi tayi kunci sosai sai ta'liqin sa ba sai ya kawo shi da cikakken isnadi ba ba wai dan hadisin bai tabbata ba hadisin ya tabbata shi yasa in ka koma a wasu hanyoyin ko wasu wuraren kuma sai kaga ya kawo su da cikakken isnadi to shi yasa kamar yadda su malamai suke faɗa duk wani hadisi da kaga yayi ta'liqin sa to wasu wuraren kuma sai kaga ya kawo su tare da isnadi yayi wasalin su ba haka kawai yake kyale hadisi mu'allaq ba nan da kaga ya kawo shi yayi ta'liqin sa akwai dalili a can wasu wuraren kuma in ka koba kuma sai kaga yayi wasu ladin sa kamar yadda malam zai ba mu misali to wannan shine dalili na farko shine dalili na farko da yake kawo hadisi sannan kuma sai ya takaita shi saboda wannan dalili da aka ambata awahani sam'in ko kuma a hadisin akwai rauni wajen karbar sa shi al-Imam al-Bukhari bai ji wannan hadisi daga malamin sa ba. Ta fuskar saurare, kila ya karbi hadisin nan an tariqil muzakara, ta hanyar muzakara ne ya karbi hadisin, ko kuma a'a ya karbe shi ne an tariqil ijaza, malamin ijaza ya bashi. Yawwa, abinda ake kira ijaza wanda za a yi bayanin ta nan gaba shine malami ya baka marwiya tunashi hadisan da ya ruwaita daga malamansa, sai ya hannanta masu ya ce ya baka ijaza kai ma ka je ka yi riwaya daga gare shi. To in ka tashi kai ba za ka ce na ruwaita daga malami na wani ijazatan, ba sam'an ba, tunda ba faɗa yayi ka ji ba. To akwai wasu hadisai al-Imam al-Bukhari ya karbe su ne ta wannan hanya. To irin wannan hadisin in yazo sai ya ta'liqin sa saboda wancan dalili, saboda bai ji daga malamin da kunnin sa ba, amma ya ji ta fuskar ijaza ko kuma wato ta fuskar muzakara, suna muzakara ne da malamin ta ilimi, sai malamin ya ambaci wannan, ba ya faɗe shi ne a babin karantarwa ba. Ina misali, sai ce qala Usmanu lada wakalatin wasam'a minhu faqada, kamar hadisin Usman ibn Affan wanda al-Imam al-Bukhari ya kawo shi a littafin sa a Kitabul Wakala ko Wikala. Shine ka wakilta wani ya kula da wani abu, ya kullan maka da wani abu. To a ciki kawai sai aka ga al-Imam al-Bukhari ya ce qala Usman ibn al-Haytham, ba Usman ibn Affan ba, Usman ibn al-Haytham, wanda shi Usman ibn al-Haytham yana ɗaya daga cikin malaman sa, sun yi karatu, yayi karatu ya karbi hadisai shi al-Imam al-Bukhari daga gare shi, wanda shi ma ya karba daga malamin sa Muhammad ibn Sirin, shi kuma daga Abu Huraira radiyallahu anhu. Kala sai shi Abu Huraira ya ce wa kalani Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ko wa kalani Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah ya wakiltani bi zakati Ramadana, in kula da zakat da ake tarawa ta zakatu Ramadan, zakatul fitr, shine wakala din. To anan sai malamai suka ce shi al-Imam al-Bukhari da yazo sai ce qala Usman ibn al-Haytham, kaga bai ce sami'tu Usman ibn al-Haytham ba, sai ce qala. To qala kuma min su yage da jazmi, sai ce ya ce. To a ka'ida ta ilimi, in ka ce wani ya ce, baya fa nuni ka ji magana daga gare shi, tunda cewa kai mi ya ce. To wanda shi ne, to dalilin da ya sa bai ce sami'tu Usman ibn al-Haytham ba, saboda ya karbi hadisin ne ta fuskar muzakara daga shi malamin nasa, muzakara suke ta ilimi ta hadisi, sai ya je ya ambaci hadisin daga malaminsa, shi kuma daga malaminsa. Malamin shi Usman ibn al-Haytham shine Muhammad ibn Sirin, shi kuma dalibi ne na Abu Huraira. To kaga dalilin ta'liqin, ba wai dan hadisin bai tabbata ba, a hadisi ya tabbata saboda kai wannan dalili. Dalili na biyu kenan, shi yasa yace wasam'a minhu ay wafaqada, al-Imam al-Bukhari ya rasa as-sam'a jin wannan hadisi minhu daga malamin sa shi Usman ibn al-Haytham, bai ji hadisin ba, shi yasa yace kai qala Usman, da yaji kaga sai yace mi sami'tu, ko yace akhbarani, ko amba'ani, da wasu alfaz dai waɗanda suka yi kama da wa'annan. Sai dalili na biyu, audu na sharfihi ka qalat Aisha, ko kuma hadisin bai cika sharadin sa ba, sharadi mun sha bayani kan sharadin al-Imam al-Bukhari ko to hadisin kila an same shi ne ta fuskar mu'asara rawi kawai yayi mu'asara da wani kuma bai sarraha cewa yaji hadisin daga gare shi ba wanda a wurin al-Imam Muslim shi sharadin sa kenan kamar yadda malamai suka fitar to saboda rashin cika wannan sharadin shine al-Imam al-Bukhari in yazo kawai sai ya kawo shi mu'allaqan shine kamar cewa qalat aishatu dan aisha ta fada haka kawai ya fada wanda kaga tsakanin shi da aisha ai akwai asanid amma kaga bai kawo su ba sai shafe su kai tsaye sai ya ce aisha ta ce bi sigatul jazmi shine kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya zikuru Allah ala kulli ahyani shine hadisi manzo Allah yana ambaton Allah a cikin kowane yadayi nasa wanda shi al-Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisi littafin sahih al-Bukhari al-Imam Muslim shi kuma ya kawo shi da isnadi wannan dalili na uku kenan au duna shartihi ka qalat aisha au hasanin ka qala bahzun fattisha yace ko kuma hadisin hasani ne bai kai ga matakin sahihi ba wato ba sahihul li zatihi bane hasanun ne li zatihi mun san hadisi hasani ayi bayanin sa a baya to shi kuma ya dora wa kansa sai hadisin da yake sahihi to sai zo ya zama kuma hadisin ne yana da bukata ya kawo shi a littafin sa amma kuma bai taka matakin siha ba to sai al-Imam al-Bukhari sai ya ta'liqin sa sai kawo shi mu'allaqan shine sai ya bada misali da yazo sai ce qala bahazun ko wa qala bahazun wanda shi bahazu al-Imam al-Bukhari bai karba daga gare shi ba sai ya yanke wannan ratan kawai sai ya jingina shi zuwa ga bahazu ibnu hakimin an abihi an jaddihi an annabi sallallahu alaihi wasallam Allahu ahaqqu an yustahya minhu minan nas Allah shi ya fi cancanta a ji kunyarsa saba ga mutane to wannan kamar yadda malamai suka faɗa hadisi ne hasan kamar al-Imam Tirmidhi ya ce hadisi ne hasan dan sauran malamai ma sun rubuce shi kamar shi al-Imam Tirmidhi al-Imam Abu Dawud da makamantansu to wannan dalili na nawa kenan na hudu aw hasanin ka qala bahazun fattisha ka binciki wannan magana zaka same ta a cikin sahih al-bukhari inda al-imam al-bukhari yace qala bahazun ibnu hakimin an abihi an jaddihi an annabi sallallahu alaihi wasallam to kaje can zaka same ta ku rufe muna kofar nan mana to dalili na hudu kenan dalili na biyar au du'fi qat'in fi zakati qala au du'fu qat'in fi zakati qala ko kuma ce wanda al-Imam al-Bukhari yayi da yake bayani akan zakka sai ce qala dawusun dawusu ya fada waye dawusu shi kuma ya jingina maganar yace qala mu'adhun li ahli al-Yaman mu'adhu ya fada lokacin da manzo Allah ya tura shi Yaman yake cewa ya je ya karbi zakka daga gare su to da yaje cikin abin da ya ga ya husu yace ku kawo min da sutura rigunoni da sauransu a madadin abinci saboda a wannan lokaci sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam sun fi buƙatar sutura sama ga abinci to ita wannan magana da Imam al-Bukhari ya kawo a Kitabuz Zakati to da yazo kawai sai ya ce qala Dawus kaga yayi ta'aliki tsakanin sa zuwa wa Dawus saboda Dawus bai cikin malaman al-Imam al-Bukhari kuma sai ya ce qala Dawus Dawus ya fada qala mu'azul li ahli al-Yaman to shi Dawus din nan da ake magana a kansa sam'ahu jin wannan hadisi daga Mu'azu manala bai samu jin sa ba bai ji wannan riwaya ba kaga akwai illa akwai inqida'i kuma inqida'i yana daga cikin dalilin me raunin hadisi to saboda wannan illa ita ta Imam al-Bukhari sai ta alikin wannan riwaya kawai da yazo sai ya ce qala Dawus qala Mu'az ibn Jabal li ahli Yaman kaza 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 da sauransu amma isnadin daga kan shi al-Imam al-Bukhari zuwa Dawus isnadi ne sahihi amma daga Dawus zuwa shi Mu'az to nan da aka samu inqita'i dan bai ji riwaya daga Mu'az ba to kaga wannan illa ce wannan illa ce wannan illa ce amma asalin hadisin ya tabbata shi yasa wasu wuraren zaka ga Imam al-Bukhari kuma ya kawo shi ta cikakken isnadi illa dai ta wannan hanya ita ce take da matsala amma asalin hadisin sabitun ya inganta to wannan sune dalilai guda biyar da al-Imam al-Bukhari yake kawo hadisi mu'allaq bi sigatimi al-jazmi yawa to sora bangare na biyu shine wanda yake kawo shi bi sigati tamridi yace wa yuzkaru ko wa yuhuka ko wa yuqalu da makamantan su shi ma akwai dalili siga ta rashin lafiya ai ko a Hausa kaje an ce naji ana cewa kaza wai an ce kaza to kaga labarin yana da bi akwai illa jiki ne to kaga a Hausa ba kenan to bale a addini amma in an ka ce misali ai naji wani ya ce kaza ko su wani sun ce kaza to kaga wannan alama ce wadda ka nuna abin ya tabbata daga kan shi mai bada labari zuwa waɗanda ya ji illa daga waɗanda suka ji zuwa labarin kuma sai a binciki lafiyarsa to shine yace aula ko kuma ya kawo shi ba tare da sigatut jazmi ba shine ma'ana aula saboda can baya da yake cewa wa ma bihil jazmu to kanta zaka mai da wannan magana aula din wa ma bihil jazmu shine abubuwan da ya ambata faliqtisari aw hani sam'in aw duna shartihi aw hasnin aw da'afu qat'in to sai ce aula ko kuma ya kawo hadisin ba da sigatul jazmi ba sai kawo shi bi sigati me at-tamri sai ce amma kuma bi shartihi sahihun kuma hadisi yana bisa sharadin sa kuma sahihi ne amma kuma gashi ya kawo shi bi sigati tamridi duk sharadin da al-Imam al-Bukhari yayi amfani da shi a littafin nasa hadisin ya cika shi kuma ya inganta amma gashi ya kawo shi me da siga ta rashin lafiya to dalili shine warawahu bi ghairi lafzihi hadisin ya ruwaice shi ne ba da lafazin sa ba, yayi abin da ake kira da ar-riwaya bil ma'ana. Yawwa, ma'ana ɗaya ce amma lafazi me ya sha bamba. To wani zubin yakan yi haka nan, amma muqawwan bisiwahu, in ka koma wani wurin kuma zaka ga ya karfafi ita wannan riwaya din da waninta. Wato abin da yake shine zai ambaci lafazin hadisi da sigatut tamridi, an gane, amma kuma sai ya kawo shi bil ma'ana la min lafzihi, kamar yadda malam zai bada misali. Sannan daga baya kuma sai ya karfafe shi da lafazin hadisin, wanda haka aka jiyo shi har daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga wannan ya karfafe wancan, kenan kaga hadisin da ya riga ya tabbata shine muqawwan bisiwahu, yana abin karfafawa da waninsa. Misaluhu, misalin wannan hadisi, fi tibbi matnu yuzkaru anin nabiyyi firruqa ma zakaru, yace fi tibbi ai fi kitabi tibbi, in ka koma cikin littafin sahih bukhari a kitabu tibbi zaka ga matnu ya ambaci matanin yuzkaru anin nabiyyi, zaka ji yace ana ambatowa daga annabi sallallahu alaihi wasallama firruqa, dangane da ruqya, tawada, shine a karanta wani abu na alqur'ani domin a samu lafiya, shi ake kira da ar-ruqa, jam'u ruqya, jam'u ruqya. To da al-Imam al-Bukhari yazo yace kitabu tibbi, bayan ya ambata yace kitabu tibbi, sai yace wa yuzkaru an ibn Abbas anin nabi sallallahu alaihi wasallam, ana ambatowa daga dan Abbas, shi kuma daga manzon Allah. Kaga zahirin wannan magana me take nunawa, abinda za a fada daga annabi yake, annabi shi ya fadi wannan abin, in aiki ne kuma shi ya aikata, an gane. Amma kuma asalin hadisin ba haka bane, taqariri annabi yake. Kunsa akwai bambanci tsakanin maganar annabi da aikinsa da abin da aka yi ya ji labari ya tabbatar. To wannan hadisin ruqya bil fatiha tabbatarwa annabi yi, an gane. Wasu sashin sahabbai suna tafiya suka biyo ga wani ƙauye, suka nemi su ba su masauki, suka ce ba za su fasa ba sauki ba. To ana nan sai kunama ko maciji ta halbi ko ta sari sarkin garin, hakimin garin, suka rasa yadda za su yi. Sai suka zo ga sahabban nan da suka ki ba su masauki, ka ce da Allah a taimaka, ko akwai mai ruƙuya a ciki ya ɗanyi mana tawada. Wadda kunama ta ci je shugaban mu, suka ce ina mu ba mu yi ba, ba mu muka nemi ku ba masauki ko ki babu ba, sai dai in za ku ba mu wani abu. Suka ce to sun yarda, za su ba su wani abu na dabbobi. To shine sai wani daga cikin sahabban sai je masa ruqya, ya karanta masa suratul fatiha, kuma dan take ya samu lafiya. To shine sai suka zo suka gaya wa manzon Allah ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi, kuma har ga abin da suka ba su da dabbobi. Annabi ya ce ku karbi abin, inna ahqqa ma akhastum alaihi ajran kitabullah. Sai annabi ya ce ai mafi cancantar abin da ya dace ku karbi jinga a kansa littafin Allah da kuka koyar. Haka kissa take. To shi al-Imam al-Bukhari da yazo a kitabu tibbi a farko sai ya ce wa yuzkaru an ibn Abbas an annabi kaga mi magana ke nuna annabi ne yayi abin da za a ambata amma kuma a asalin kissa kuma ba annabi ne shi annabi me yayi takariri yayi to kaga kenan waccan magana ta farko kenan ya kawo ta mi bil ma'ana to shi yasa yace wa yuzkaru bai ce kala ibnu abbasin ba kala annabi sallallahu alaihi wasallama kaza to shine mallan yace ma zakaru abinda su marwayta suka ambata bi musnadin anhu a cikin musnadi hadisi mai cikakken isnadi anhu daga gare shi arruqabil fatiha cewa an yi ruqya ne da fatiha haka yazo a musnadi taqariruhu tabbatarwar annabi afade ya fa'idan tadda anzi cewa wannan riwaya da ta gabata ta farko da ya kawo ta bisigata tabrizi saliha ta kyautatu ayi hujja da ita ayi aiki da ita bayan ya kawo wannan riwaya sai shi al-Imam al-Bukhari a kitabu tibbi sai ya sake kawo riwayar Abu Sa'id al-Khudri bisa wancan waccan sura da na baku labari tare da cewa sahabin ne yayi ruqya wani daga cikin sahabi ne yayi ruqya da Fatiha annabi ya tabbatar da shi bayan ya gama da wannan kuma a babe na gaba kuma sai ya sake dauko riwaya Abdullahi da Abbas waccan da ya ambata farko yace wa yuzkaru sai ya kawo ta da cikakken isnadi a ciki kuma tana bada labarin cewa wani ne yayi ruqyar ba annabi ba shi annabi tabbatar waye kaga kenan waccan ta farko dalilin da yasa yace wa yuzkaru yayi ta'liqin ta saboda rawaha bil ma'ana sannan kuma sai ya karfafe ta da riwayoyi guda biyu riwaya Abu Sa'id al-Khudri musnada ya kawo ta da cikakken isnadi riwaya ta biyu ta Abdullahi dan Abbas din ita ma ya sake kawo ta da cikakken isnadi kaga sai ya karfafe waccan ta farko to ka karfafa ta da waɗannan hanyoyin guda biyu shi yayi nuni kan cewa waccan ana hujja da ita ta tabbata kenan shi da abinda mallaka yake ambata ma zakaru abinda marwayta suka ambata fi musnadin a cikin musnadi ma'ana fi hadisin musnadin ga hadisi wanda aka ya kawo shi da isnadi anhu daga gare shi arruqabil fatiha a kissan cewa an kai sahabin yayi tawada ne da suratul fatiha to taqariru kuma sai annabi ya tabbatar da shi yace inna haqqa ma akhastum alaihi ajran kitabullah kaga annabi tabbatarwa yake sai annabi ya nuna ai a karbi ma abinda aka bayar to kaga wannan taqariri annabi to wannan taqaririn nasa afade ya fa'idan tadda anzi cewa ita wannan riwaya da ya kawo bisigatu tamridi saliha tabbatatta ce ana hujja da ita ta kyautatu ayi hujja da ita to wannan duka dalili na farko da al-Imam al-Bukhari yakan kawo hadisi bisigatu tamridi ba wai dan bai tabbata ba a saboda kawai rawahu bil ma'ana ya ruwaice shi da ma'ana an bayyana wannan to sai dalili na gaba na biyu au duna shartihi an ibn sa'ibi yuzkaru fi salati qadqaran nabi au duna shartihi ko kuma hadisin yazo ba bisa sharadin sa ba laysa ala sharti al-bukhari amma fa ya tabbata a wajen wani al-imam al-bukhari din shi ma a wurin sa ya tabbata illa bai cika sharadin sa a tsarin wannan littafi nashi ba to shine hadisin da ya kawo anibin sa'ibi yuzkaru fi salati qadqaran nabi ai qadqara annabi saboda darurar waka sai aka shafi Hamza aka ce kadi kara aka yi tasilinta kadi karan nabi shi ma ba a ce nabiyu ba sai aka ce kadi karan nabi saboda kafiya can anibin sa'ibi bi karan nabi karan nabi to al-imamu al-bukhari da yazo yana magana akan wannan riwaya a kitabul azan karkashin babe da ya kawo na ya halatta a karanta surori guda biyu a raka'a daya a raka'a daya ka karanta fatiha ka ja sura in ka gama ka sake jan wata sura to sai yake cewa wa yuzkaru shi al-imamu al-bukhari kenan kaga wa yuzkaru sigatu tamridi ko anibini an abdullahi daga abdullahi ibn sa'ibi dan as-sa'ibi qala yace qaran nabiyyu qara'an nabiy sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta kaza 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 ya ambace wasu surori kamar suratul mu'minun ya karanta ta a sallar asuba to mahallin shahid ce wanda ya wayu zikaru an abdullahi ibn sa'ibi annabi sallallahu alaihi wasallama kaga ya kawo shi bisiga ta mi ta tamridi ko to illa da tassa al-imamu al-bukhari bai kawo shi da cikakken isnadi ba yayi ta'liqin sa daga kansa zuwa abdullahi ibn sa'ib shine saboda hadisin bai cika sharadin sa ba amma fa ya tabbata ba wai dan bai tabbata shi yasa yayi haka ba saboda bai cika sharadin sa ba to duk irin wayannan hadisan da ake magana akan su ba sa cikin sahih al-bukhari saboda musu cika mi yawa in ana magana sahih al-bukhari to ba a sa su ciki saboda ya kawo su ne saboda wani dalili to dalili na biyu kenan sai na uku au ko au hasanun yuzkaru fil buyu'i an usman jaa an matbu'i sai hadisin da ya kawo wanda hadisi ne hasan ba sahihi ba wanda kaga kenan a wadanda yake kawowa bisigatul jazmi ko bisigatul tamridi akwai wadanda matakin su hasani ne ko kuma basu cika sharuddan sa ba sai ce yuzkaru ya ambata ana ambatawa fil buyu'i dangane da saye da sayarwa an usmana daga usman ibn affan radiyallahu anhu jaa hadisi yazo an matbu'i daga wanda ake bi shine manzon Allah manzon Allah shine abin biya ko to a kitabul buyu sai al-imam al-bukhari da yazo ga wannan hadisi asalin hadisin idza bi'ta fakil wa idza ta'ata faktal shine asalin matanin hadisin annabi yace in zaka sai abinci to ka auna karka sai abin da baka san adadin sa ba ko yawan sa ba an gane in zaka sayar in zaka sayar to ka auna haka kuma in zaka saye kuma shi ma ka auna saboda haka shari'a ta hana sayen abinci ko sayar da abincin da ba a san kimanin yawan sa ko nauyin sa ba saboda zai iya bayuwa a cuci ɗaya daga ciki to shi yasa annabi ya ce idza bi'ta in zaka sayar da abinci fakil to ka auna kasancewa sa'i kaza ne ko wusuki kaza ne ko mudu kaza ne wa idza ta'ata in kuma kai ne zaka saya fakatal to ka nemi a auna shi wanda zai saya ba ya auna na ba da ran gani don kar a je sai bayan an ka saya ka dawo gida kuma sai ka bincika ashe abin bai kai haka ba to wannan hadisi sai al-imamu al-bukhari da yazo sai ce wai zukaru an usmana sai ta'liqin isnadin daga kansa zuwa wa Usman ibn Affan ko to dalilin da yasa yayi haka saboda malamai sun ce isnadin shi hasan ne isnadin sa hasan ne eh yasa malamai da dama sun ambaci haka irin su Al-Hafiz Ibn Hajar sai dalili na gaba na nawa kenan eh na hudu uku mun kai go eh mun yi uku marawahu bil ma'ana sai ma duna shartihi sai ma huwa hasanun ko to kaga na hudu za a yi ba na biyar ba aw ma da'ifun wa alayhi al'amalu wa fil wasaya ma bihi yumassalu ko kuma hadisin ma bihi da'ifun akwai rauni a cikin hadisin a sanadin hadisin akwai matsala akwai rawi wanda yake malamai sun rauna dashi amma wa alayhi al'amalu amma kuma ijma'in malamai yana kan ma'anar da hadisi yake dauke da ita ana samu haka da hadisi ya ce ai kaza amma bai tabbata ba amma kuma duk malamai sun yi ijma'i kan wannan abin da hadisi yake dauke da shi sai dai ijma'in su bai kullu akan hadisin ba ya kullu ne akan wasu dalilai na daban shine yace wa yumassalu yana daga cikin abin da ake bada misali da shi fil wasaya dangane da babin da ya kawo na alwasaya jam'u wasiya wasiyoyi da yazo yace kitabul wasaya al-imam al-bukhari yace littafi da zai magana akan wasiyoyi da mutun zai sai yace wa yuzkaru anin nabi sallallahu alaihi wasallam kaga yayi ta'liqi tunda al-imam al-bukhari ya ji daga manzo Allah sai yace wa yuzkaru anin nabi qada bid-daini qabla al-wasiyya sai mata ne yake cewa manzon Allah yayi hukunci cewa in mutun ya mutu to a fara biyan bashi in an biya bashin da ake bin sa sai a koma ma wasiyya sai a kalli wasiyyar da yayi sai a fitar da ita wannan kuma ijma'i ne na malamai shi kuma qur'ani kaga wasiyya ya fara ambata min ba'di wasiyyatin yusa ko yusi ko biha audai a gani shi qur'ani wasiya yace a fara kallon wasiya sannan a biya bashi to shi hadisi da yazo sai ce bashin ake fara biya to amma hanyar sa bata tabbata ba to dalilin da yasa Imam al-Bukhari ya kawo shi an gane ya kawo shi ne saboda yana da dalilin da yake karfafa sa shine mi ijma'ul ulama saboda malamai gaba ɗaya sun tafi akan wannan to me yasa bai kawo shi da isnadi bai kawo shi mu'allaqan saboda bai tabbata ba saboda yana da rauni eh to da shi ne dalili amma ma'anat kaga ma'anat karbabbiya ce isnadin shine malamai suka ce kawai za a duba sai a yi watsi da shi ta fuskar dalili kenan amma ta fuskar ma'ana kenan irin wannan in ka zo sai ka ce ijma'i ya kullu akai duk da akwai hadisi akai amma bai tabbata ba hadisin bai tabbata ba to wannan shine to ya kawo shi ne suka ce dan ya karfafi ijma'in malamai su ce daga cikin rawi wanda ke cikin wannan isnad hadisin akwai al-Harith malamai sun ce da'ifi ne to Allah ya samu dace kina al-Imam al-Bukhari ba zai kawo hadisi ta kowace fuska a littafin sa ba in bai tabbata ba haka kawai sai da dalili ko dai ya zamo ya zo ta wata hanya tabbatacciya to sai ya kawo wannan mai raunin daga baya sai ya kawo wancan da ya tabbata don ya karfafi wannan mai rauni ko kuma a'a hadisin bai tabbata ba amma kuma aikin malamai yana kansa to sai ya kawo shi don ya karfafi aikin malamai wannan sune dalilai guda hudu kaga ba abin da yake kawo bisigatul jazmi ya kawo biyar abin da yake kawo bisigatul tamridi shi kuma ya kawo mana guda hudu to duk hadisin da zaka ji an ce wayu zukaru a cikin sahih bukhari ba zai fita ɗaya daga cikin abubuwan nan guda tara ba wayu zukaru ko zakara wa qalla jiddan fihi ma la yajburu an abi hirrin fis salati yuzkaru yayi karamci kwarai da gaske fihi a cikin sahihul bukhari ya kawo hadisin da ma la yajburu babu wani abu da zai dora shi ma'ana ya karamta sosai a ce al-imam al-bukhari ya kawo hadisi da'ifi ba tare da wani dalili da zai karfafe da'ifin ba eh wannan yayi karamci al-imam al-bukhari bai yawaita haka a littafinsa ba sai ce an abi hirrin an samu daga abu huraira irin wannan misalin yuzkaru da ya kawo shi yake cewa an abi huraira wai zukaru an abi huraira zuwa annabi cewa la ya tabawwa'u al-imamu fi makanihi kar liman yayi nafila a wurin da ya sallar farilla kida liman ya ba mutane sallah in yana son yi wata nafila to sai ya karaba gaba to wannan hadisi bai tabbata ba an gani ko ba al-imam al-bukhari ya kawo shi kuma babu wani dalili da zai karfafe shi to irin wannan in yazo yakan yi bayani da kansa ya ce wannan hadisi bai tabbata ba kuma wannan da ya kawo shi sai ya ce la yasihu haka shikenan amma ya kawo hadisi bai tabbata ba kuma ya shiru to akwai dalili akwai wani dalili wanda zai karfafe amma in bai tabbata ba zai fada kamar wannan da ya bada misali an gane ko yawwa to da ya kawo shi shi da kansa sai ce to wannan hadisi la yasihu bai inganta ba wa lam yaji illa ladatta yammumi fi qala laysa fi sahihi muslimi to wa lam yaji hadisi muallaki bai zo ba fi sahihi muslimin ka koma can karshe a cikin sahihu muslim yanzu an gama magana akan mi sahihul bukhari ko yawwa dalilin da yasa mala ya tsawaita magana akan sa saboda al muallaqat fi sahihul bukhari sun suka fi yawa tunda mun fada a muslim mashhur alu salman ya ce duka a muslim hadisi muallaq guda 12 ne wasu ce 14 to kaga dai ba yawa babu yawa to shi yasa yace walam yaje amma ba yana magana ne akan muallaq ba yana magana ne akan muallaq da'ifi shi ma walam yaje hadisi muallaki bai zo ba mai rauni fi sahihi muslim a cikin sahihi muslimin illa ladatta yammumi sai lokacin da yazo yana magana akan taimama shi al-imam muslim to sai ka wata riwaya yace qala laysun laysu ya fada waye laysu ibnu sa'd to kaga sai al-imam muslim ya shafe bai bayyana cewa ya ji daga laysu ba sai ta'aliqin sa daga kansa zuwa laysu kaga wannan ta'aliqi ne ko to kusan wannan shi kade yazo a sahihi muslim wanda ba a ga muslim yayi wasalin sa ba ma'ana ya kawo shi mausuli a wasu wurare anin nabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana ya fito daga waje wani waje sai ya hadu da wani sai wani ya masa sallama da ya masa sallama annabi bai amsa ba sai ya je taimama bayan ya kammala sai ya maida masa sallama wannan hadisi muslim ya kawo shi kuma sai ya kawo shi mu'allaq wanda ya tashi a farko sai ya ce qala lays ibn sa'd daga kansa zuwa laysu nan ne ya ta'aliki amma daga laysu kuma zuwa annabi sai ya kawo shi da cikakken sa ababin taimama to sun ce abinda malai yake nufi anan shi kadai ne muslim ya kawo kuma ba a ga ya karfafe shi da wani dalili ba wasu kuma sun ce a hadisin tabbatacce ne ya tabbata kawai dai shi muslim ya kawo shi ne mu'allaq amma kuma gaba ɗaya babu inda ya saki kawo shi mausuli cikin mu'allaqat din da ya kawo kenan kaga sauran a ce guda 11 kenan duk ya kawo su mausuli nan da ya kawo su ba tare da cikakken isnadi ba to a wasu wuraren ya kawo su da cikakken isnadi shi ma wannan din suka ce ya tabbata kenan duk hadisin da zaka gani a cikin Bukhari ko Muslim mu'allaqi to akwai wuraren da suka zo kuma suka sadar da su in banda wannan da ya zo a Muslim sai na Bukhari shi kuma shi ma Bukharin kaga ya gaya ma ya ce bai inganta ba to kaga babu bukata a karfafe shi to wannan shi ne tunan za mu tsaya insha Allah an dawo sai a tashi sabon maudu'i al-jayyid wal-qawi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته